alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wataala da ya dawo da mu wannan zama ta biyar, kuma muna fatan insha Allah taala ita ce zama ta karshe a cikin wannan daura mai albarka da muke gabatarwa, wanda muke karanta waɗannan hallayen takardu da suke magana akan al-ikhlas a cikin al-Qur'ani mai girma. Muna fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muke karantawa. Gaba ta ƙarshe mun tsaya a gaban da ke bayani akan ya za a yi ka sami ikhlasi yanzu. Mun ji batun al-Imam Ibn Qayyim cewa sai ka yanka kwaɗayin zuciyarka, ka ƙaurace ma neman suna ko neman yabo, to a wannan lokaci za ka dace da ainihin samun ikhlasi. Kafin mu shiga gaba ta gaba, ya kamata na ɗanyi wani bayani akan yadda ƙa'idan da za ka gane wai aikinka ikhlasi ya shiga ciki ko bai shiga ba. Duk aikin da ka yi shi ne ibada ga Allah, idan ka nufaci wani abu a duniya tun daga lokacin da ka yi aikin har ya zuwa jin kaɗan kafin mutuwanka, to wannan aikin babu ikhlasi a ciki. Duk aikin kuma da ka yi ka nufaci roman shi daga lokacin da ka zo mutuwa har ya zuwa gaba, to shi ne aikin da ke ɗauke da ikhlasi. Misali, idan ka yi aiki kana neman roman aikin daga yanzu har ya zuwa jimkaɗan kafin mutuwarka, kaga zai iya kasancewa na yi wannan aikin alkhairi ne domin in samu abinci, kaga rashin ikhlasi ya shigo ciki. Na yi aikin nan ne domin in samu farin jini, rashin ikhlasi ya fito ciki. Na yi wannan aikin ne don in samu kuɗi, rashin ikhlasi ya shigo ciki. Da dai sauran duk wani abin da za ka nufata na roman duniya har kafin mutuwanka. To amma yayin da kai wani aikin alkhairi kana son ka ci moriyan shi daga lokacin mutuwarka har zuwa gaba, to ikhlasi ne. Sai kai aikin alkhairi, abin da yasa ne aikin alkhairin nan, ina fatan in nazo mutuwa in mutu da la ilaha illallah, to wannan aikin ikhlasi ne. Ina fatan ne wannan aikin mala'ikun rahama su sako mani, alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina, su nake fata, wannan aikin ikhlasi. Ina son wannan aikin in kwanta a cikin kabari ba tare da azaban kabari ba, in kubuta daga tambayoyin kabari, ikhlasi. Ina son wannan aikin da na in ci moriyanta saboda ina son ne Allah madaukakin sarki ya zaunar da ni tare da manzon Allah a gidan aljanna, ikhlasi. Wannan aikin nayi ne kawai ni wuta nake tsoro, ikhlasi. Wannan aikin nayi ne domin Allah ya ɗaukaka na ranar tashin alkiyama, ikhlasi. Inda ka gane ka'idan shine duk aikin da kai da manufan ka ci moriyan aikin daga lokacin da kai aikin zuwa jim kaɗan kafin mutuwarka, to wannan aikin shine babu ikhlasi. Duk aikin da kai kana son ka ci moriyan shi daga lokacin mutuwarka zuwa gaba, wannan aikin kuma shine aiki mai ikhlasi. Allah ya dace da mu. To ashiran gaba ta goma shine waɗansu abubuwa a zahiri kamar za su iya shiga cikin babin riya, amma ko ba riya bane. Abu na farko shine wanda ya aikata wani aiki domin Allah, amma sai Allah subhanahu wataala kuma sai ya sanya karɓuwan shi a cikin zukatan mutane, kamar ya ilmantar da su alkhairi, sai Allah ya sa mutane suna ƙaunin shi, suna faɗin alkhairi a kansa, suna yabon shi, amma shi ya nufaci Allah ne da aikinsa. Amma kuma gashi mutane suna mishi wannan, kuma idan sun zo suna mishi godiya yakan ji daɗi. Kila an gane, sai a zo ana maka addu'a saboda wata ko kuma in ce wani aiki, kamar wani karantarwa misali da kai, a zo a ce Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya jiƙan mahaifanka, Allah ya jiƙan iyayenka, Allah ya sa suna aljanna, Allah ya... ba za ka ji daɗi da wannan ba? To irin wannan bariya bane, shine aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a cikin al-Imam Muslim riwayan al-Imam Muslim aka ce manzon Allah mutun ne zai yi aikin alkhairi amma sai mutane sai taya bansa sai annabi ya ce tilka ajil busharal mu'min wannan bushara ce ta kusa da Allah ke mu'min bushara ce ta kusa kai Allah ka dafa ta ba yabo da suna ba amma kuma yanzu gashi an zo an yabe ka kila ma lokaci ayi maka kyauta kamar yadda yake shine na karshe zamu magana shi to wannan bariya bane bai kuma gurbata maka ikhlasin ka ba kila an fahimci wannan da kyau abu na biyu al-allamatu sa'idi da yake fassara fadin Allah subhanahu wata'ala la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adab sai yace wadallatil aya bi mafhumiha ala anna man ahabba an yuhmada wa yuthna alayhi bima fa'alahu min alkhair wa ittiba'il haqq idha lam yakun qasruhu bidhalika ar-riya' wa sum'a annahu ghayr maghmum aykin alkhairi kai kuma Allah kai ma kuma kana faci a fada aykin alkhairi kana son kuma a fada in dai ba kana faci riyani ko suma abata wannan bariya bane saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna waɗansu mutanen kirki ya nuna irin yadda suka rika yin aiki kuma suka nemi ma ashelanta aikin yace ga annabi Ibrahim yana cewa ja'alli lisanan sadiqin fil akhirin ya Allah ka sanya ni ina da kyakkyawan ambato a mutanen baya saboda irin abin da nayi na alkhairi yayi ma Allah ikhlasi amma kuma yace ya Allah ina son ka sanya mutanen kirki su ta yabo na annabi Ibrahim yana son ayyabe shi da alkhairin da ya ma Allah tauhidi da da'awan da ya ma Allah yana son ayyabe shi da wannan amma shi yana nufin mutanen bayan ne Allah yake nufata kuma ga addu'an mutanen kirki waj'alni lil muttaqina imama kamar yadda Qur'ani ya zo waj'alni lil muttaqina imama da yake sifanta mutanen kirki suna addu'a ya Allah ka sanya mu zama jagorori wanda mutanen kirki za su rika kallon mu suna kwaikwayon alkhairu kaga ya nufa shi a ga aikin shi tunda ya roki Allah ma ya sa mutane su rika ganin aikin amma domin mutane su rika yaba mishi a'a domin mutane su kwaikwayi aikin alkhairin da yake yi ga kuma shi Allah ya faɗi salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin kubutan Allah ya tabbata ga annabi Nuhu a cikin mutanen da za su zo kenan wato bayan Allah ku ta kubutar da annabi Nuhu don haka wannan wani alkhairi ne da Allah ke saka wa mutanen kirki da shi sai su yi aiki don Allah sai kuma Allah subhanahu wataala ya sa su nufaci mutane su ga aikin ko su ji aikin don su yi koyi dauke littafin wannan da al-Imam Ibn Jawziyya rubuta da ya rubuta ma ɗansa kamar wasiƙa ne sunan littafin laftatul kabit fi nasihatul walad al-imam ibn jawziyya ya rubuta ma ɗan shi ga yadda nake ga yadda na nemi ilimi na ga yadda nake bautan Allah ga yadda nake jin tsoron Allah ga yadda nake kiyaye haƙoƙin bayan Allah akwai wani yadda zaka yi ma ɗanka ya gaya mishi haka ne domin ka kwaikwayi abin da nake yi kafi ni domin darajar mu ta ƙaru a wurin Allah to wannan bariya bane to na uku shine kai aiki don Allah sai kuma a zo a baka alkhairi kai ma Allah aiki sai yau a dauko mata a baka kai ma Allah aiki don Allah sai a baka kudi sai a baka gida sai a baka mota sai kuma ka karba yadinka wallahi wannan bai bata maka ikhlasin ka ba al-allamatu sa'idi a cikin taysir latiful mannan yace annal abda da yake fitar da fa'idoji a kissan annabin Musa sai yace annal abda idan amila al'amal lillahi khalisan idan bawa yayi ma Allah aiki yana mai tsarkake aishin shi ga Allah thumma hasala bihi mukafa'a alayhi bighairi qasdihi sai kuma aka yi mishi wani kyauta akan wannan aikin alhalin shi ba yana faci wannan bane فإنه لا يلام على ذلك ولا أزرجبا وأكيبا ولا يخل بإخلاصه وأجره ونفهم بزيب أتامك أيكي بزيب أتامك لدنكما كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عما عروفه الذي لم يطلبه كما يد النبي موسى يكرئي كيكيوان ساكا مكون دا أكا يمسى سبود الخير ديي دد دي كسن تنشيبه نفاتها كما أكا أقوما تا أكا باش أكا باش ودنزما أكا باش أيكي درجو جي أكو ko hudu Allah ya ba annabi Musa lokacin da annabi Musa ya addu'a rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir nan take sai ga mata ta samu daraja ne ko ba daraja bane sai ga wurin zama ba shi da gida sai ga shi ya samu gida ba shi da aikin yi sai ga shi ya samu aiki sai kuma ga shi ya kubuta daga makiyansa fir'auna kenan da yar rundunansa to wadannan kofofi guda uku bariya bane in ka hada da wancan na farko da muka yi bayani cewa duk abin da nassin ya kawo cewa in kai kaza ga wani romo a duniya shi ma wannan bariya bane in dai ka nufaci Allah kuma ka hada da wannan roman da nassi ya zo da shi to wannan babu laifi akai haka nan idan mata ta kyautata ma miji miji ya kyautata ma mata duk wannan yana cikin hanyar Allah subhanahu wataala to mas'ala ta gab da karshe shine halatul amal ma'ar riya akwai wanda yake aikin da zai yi gabaki ɗaya riya ne ba nufin Allah kwata-kwata a ciki ba nufin Allah duk aikin da yake yi kawai riya ne ko dai a ji ko a gani ko matsayi ko wata daraja ko kuɗi ko wani abu mai kama da haka al-imam ibn rajab a cikin jami'ul ulum wal hikam yace wannan aikin bai fitowa daga musulmi duk wanda ke aikin nan kafiri ne a ce shi kwata-kwata in ya salla ba Allah yake nufi ba shi kawai yana son sallar nan kawai oga ya gan shi ne tunda yana gurin ya bashi appointment shi kwata-kwata ba Allah a ciki la ilaha illallah da ya faɗi ba yana fatan ne ya samu aljannan Allah ba ba yana fatan ya tsira daga wutan Allah ba ne kawai shi yana son ne yanzu kada dai a kawo mishi yaƙi a kashe shi to kaga wannan munafinci ne kafirci da haka irin wannan aikin baya fitowa sai daga kafirai to akwai kofa ta biyu shine mutum sai yi aikin alkhairi amma kuma sai nufin wani romo na duniya sai ya cakuɗe da nufin kamar musulmi idan zai nafila an karanta mishi nassi ne akan falalan nafila shine kisan yayi samu daraja to amma kuma idan ne nafilfilin nan ko na gyara karatun alqur'anin nan Allah nake nufi ya bani lada saboda an ce man ja'a bil hasani falaw ashur amsalha in karanta harfi da lada 10 lada 700 amma su ma za su san ni ma fa kwararre ne gurin karatun Qur'ani ka ganin ya tacha kudu ga Allah ga wani Allah to idan bawa kafin ya gama wannan aikin Allah ya ce miki shi ya tunkuɗe wannan mummunan ninya ya takaita kanshi ko akan Allah to aikin karbabbe ne a wurin Allah in ko har ya gama aikin da wannan ninyan wannan aikin gurbatacce ne a wurin Allah ko min yawan shi in ya sauke Qur'ani so 100 da wannan manufan in an nada mishi gurzan shekara da manufan nayi ma Allah kuma bayin Allah ma san sanni ne gurzan duk Najeriya ne ne gurzan shekara duk duniya ne ne na dauke kambi to Allah bai karɓi wannan aikin ba gurbataccen aiki yayi a gurin Allah kun gane wannan da kyau riyan ta shigo mishi amma ya tunkuɗe ta kaga wannan aikin shi ne na aurin Allah karɓaɓɓe riyan ta shigo masa kuma ya bata dama har ƙarshen aikin Allah bai karɓi wannan aikin ba to sannan kuma akwai wanda shi kuma ya tsarkake niyyar shiga Allah ya tsarkake niyyar shiga Allah a cikin aiki ina jin shine kaman gaba ta gab da ƙarshe can ko wa amma in kana asalul amali lillahi thumma qara alayhi niyyatur riya okay wannan shine muka bayani to a takaice akwai wanda zai zo zai aiki farkon aikin da ikhlasi tsakiyar aikin sai riya ya shigo ƙarshen aikin sai ikhlasi kuma ya maye mishi kun gane da farkon aikin da ƙarshen sa akwai ikhlasi amma tsakiya kuma riya ta shigo to wannan aikin me yi hukuncin wannan aikin a wurin Allah abinda malamai suke cewa shine idan fa aikin nan farkon shi yana da alaka da karshen shi biyar rabuwa to aikin nan ya baci kamar sallah da farkonta tun daga Allahu akbar na farkonta da assalamu alaikum na karshen ta aiki abu daya to wanda ya fara sallah da ikhlasi da ya raka'a daya sirri ya ci shigo masa daga karshe kuma sai ya ƙara shi sallan shi da ikhlasi to wannan aikin Allah bai karba ba saboda ne ta shiga cikin aikin kuma aikin guda daya ne amma idan ya zama aikin ana iya rarraba shi to gaban dariyan ta shiga Allah bai karba ba sauran gaban dariyan ba ta shiga ba Allah ya karba misali mutum ya zo yana raba kuɗi sadaka ya fito da 1000 ya bada sadaka tsakanin shi da Allah na biyu ya bada tsakanin shi da Allah na uku sai ya ce bari in bada ai za san ina kyauta sai ya bada 3000 sai riya ta shigo 4500 sai ikhlasi ya dawo to 3000 nan Allah bai karba ba kenan muna iya zama a sahu daya aikin mu iri daya amma wani Allah ya karbi nashi wani Allah bai karba ba wani ya samu daraja a wurin Allah wani bai samu ba gurgurdan ikhlasin ka gurgurdan yadda aikin ka zai dauka darajan ka a gaban Allah subhanahu wataala to sai ta karshe ita ce idan mutum yayi aikin alkhairi amma kuma ya tsarkake niyyar shi ga Allah kuma babu wani abin da ya saba mu wannan to koda mutane sun yabe shi to ne shi kuma ikhlasin shi da nan a wurin Allah subhanahu wataala to gaban karshe ita ce gaba ta 13 a 12 ita ce kaman kana iya cewa madaran karatun duka akai ne gabaki daya shine fa'idojin ikhlasi fa'idoji wanda idan ka duba littafin nadaratun na'im ya kawo waɗannan fa'idojin guda 11 cewa ikhlasi shine asasi da zai sanya Allah ya karba aikace aikacen bawa ko zantuttukansa ikhlasi shine asasin da zai sanya Allah ya karbi addu'anka ikhlasi shine zai daukaka darajar mutum a duniya da lahira kuma ikhlasi shi zai wato nisanta mutum daga waswasi da hauma-hauma irin na shaydan ikhlasi yana kubutar da bawa wato ya kubutar da wuyan bawa daga riqatul ubudiyya ikhlasin kaga Allah zai sanya baka tsoron kowa sai Allah ba wanda zai bude maka ido ba wanda zai zare maka ido ba wani makamin da zai baka tsoro irin yadda Khalid da Sa'adu suka fuskanci Rustam sarkin yakin kasan Farisa a lokacin nan daular Farisa ita ce daula mafi karfi a duniya da kayan yakin ta amma sai ga Khalid bin al-Walid da su Sa'ad bin Abi al-Waqqas sun tankari komandan yakin kasan Farisa ba sa cin abinci mai yawa ballantana a ce manya suke ba su da makamin da ya wuce takobi da kibiya su ko wadancan suna da technology tun a wancan zamanin amma ga ƴan waɗannan ramammun wanda a gangan jiki ga sunan rigansu bata taka karata kariya ba jikinsu ga sunan a bushe amma sun tunkari waɗannan mafi ƙarfi a duniya a wannan zamani kuma suka yi musu magana cikin ƙarfin hali da ƙarfin gwiwa daga ƙarshe kuma Allah ya ba su galaba a kansu kan min fiyace qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillahi wallahu ma'as sabirin to ikhlasi shike baka lasisin Allah ya baka irin wannan kubuta daga ubudiyya ga wani Allah ikhlasin ka yana karfafa yadda zaka zauna zamantakewa mai kyau da mutane kuma ka ji dadin zamantakewa wanda ya zama mai ikhlasi zaka ga yana ba mutane hanzari ta kofofi da dama yana shiryatar da su yana musu addu'a ta alkhairi sabanin wanda zai zauna in ya gaba daidai ba in ya ga wadansu matasa suna shaye-shaye sai dai ya zage su ya giban su ya bace su shi ko mai ikhlasi ya san wannan fitina ce suka fada ni ma Allah na iya jarabta na da ita dan haka sai ya rabi a wurin Allah Allah ka tsare ni daga irin wannan fitina su ma wadancan da ka jarabce su Allah ka warkar da su Allah ka kubutar da su daga wancan Allah ka shiryatar da su Allah ya kai musu kaza Allah ya kai musu kaza a irin wannan babin ne zaka ga masu da'awa ta farkin Allah suna tausayin kafirai kiyayyen mu da kafirai kiyayya ne mai cakuɗe da tausayi ba kiyayya ne zallanta muna jin haushin kafirai da haka kana ganin arni ya kawo a ce a farke ta a'a ana ganin arni a kashe shi a'a kiyayya ce mai cike da tausayi yanzu in suka mutu akan haka babu wannan ikhlasin to sun fada cikin ukuba da azaban Allah da yake ba za su taba fita ba kai kuma kana tausaya musu akan wannan wannan ya sanya sai ka zauna da su kana jin zafi akan kafircin da suke amma kana musu dariya kana cin abincin su kana musu dariya kana ba su kuɗi kana musu dariya kana ba su tufafi me yasa saboda ikhlasin da ke cikin zuciyanka ta sa kana tausaya mu waɗanda ba su da ikhlasi sai ya kasance kana dariya da su akan kafircin su kana musu dariya domin su karbi gaskiya su kubuta daga wancan azaba ikhlasi shike kubutar da bawa daga cikin tsanance tsanance da wahalhalu na duniya kamar yadda muka karanta ikhlasi yana tabbatar ma bawa da natsuwan zuciya ya kuma sanya shi ya rika jin dadi a cikin rayuwar duniyarsa babu mai jin dadi kamar mummuni ɗan uwa na musulmi wanda ya tsarkake aikin shi ga Allah ya tsarkake imanin sa ga Allah babu mutum mai jin dadin rayuwar duniya kamar sa aka kama Ibnu Taymiya aka kai shi gidan yari yace in kun kai ni gidan yari na samu dawa da zan kebe da Allah in ci gaba da ibada in kun barin tare da mutane na samu dama da zan yi da'awa a tafarkin Allah idan kun kashe ni nan shahada da haka babu inda za a hudu ne face shi mummuni duk al'amuransa alkhairi ne in yi bacci ya samu lada in ya ci abinci ya samu lada in ya aure ya samu lada in ya kusanci matan shi ya samu lada in ya samu mota ya hau ya samu lada in ya samu gida mai kyau ya samu lada babu kofan dai da mummuni shi ba lada ne a wurin shi ba ikhlasin bawa da sallama madokokin Allah shike ba shi irin wannan dama ikhlasin bawa shike karfafan bawa ya zama ya iya daukan nauyace-nauyace na shari'a ya kuma iya nisantan munanan ayyuka da fasikanci da saban Allah ikhlasin bawa ya shine wancan na faɗi sannan a ƙarshe ikhlasin bawa shine babban abin da zai ba shi aminci a rayuwar duniya ya ba shi aminci yayin mutuwa ya ba shi aminci a kwanciyar kabari ya ba shi aminci ranar tashin alkiyama a ƙarshe yanbaghi lil mar'i an yaj'ala al ikhlasa hadafahu alladhi yuriduhu dawman ka sanya kawai a cikin zuciyanka ikhlasi yanzu zakai tafafataka akan ta wa yasta'idda li tahqiqi dhalika ka kuma yi tattali da shiri domin fuskantar wannan bi haythu yuraqibu nafsahu mutun ya rika bibiyan yana makan shi close marking irin abin da ƴan kwallo suke cewa close marking kai marking din zuciyarka kar ka manta da kanka ko kiftawan ido kar ka manta da zuciyarka kai ta bibiyan kanka qabla al-iqdami ala al-amal a duk lokacin da zakai wani aikin alkhairi kai ta makanka close marking kana bibiyan kanka wayin jahiduha kai fafutaka ka jajirce gai da gaske musta'inan billahi ka nemi taimakon Allah ala taqiqil ikhlas domin ka samu ikhlasi li yakuna amaluka maqbulan inda Allah ta'ala domin aikin ka ya zama abin karba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fallaha subhanahu wa ta'ala nas'al an yaj'ala a'malana kullaha saliha wa li wajhihi khalisa wa la yaj'al li ahadin fiha shay'a وصلى الله مبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.